Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma dai dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a boahausa.com ko kuma sashen Hausa .com. Sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da daren talata 8 ga watan Janairun shekarar 2019. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke saki dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. To ko me yasa shugaban kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ya Allah wadai da yunkurin juyin mulki a gaban?
Wannan zamani ne na demokradiyya, juyin mulki na soja ya haramta, duniya ma ba za ta karba ba.
To za kuma aji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta fitar da tartibin adadin waɗanda aka musu rijista a zaben Najeriya da za a yi a watan gobe. Kamar yadda aka ji yau bayan labaran duniya, za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan alfanun ko rashin alfanun amfani da lambar shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya. Kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau talata shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi ta talabijin ga Amurkawa, inda zai kokarin ganin ya ganar da su cewa za a iya fuskantar mawuyacin hali tare da babbar barazanar tsaro a iyakar da ke kudancin kasar da Mexico, muddin ba a gina katangar da za ta dakile kwararar bakin hauri zuwa cikin Amurkan ba. Wannan bukata ta shugaba Trump ta haifar da takaddamar da ta sa aka shiga yini na 18 a yau da dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. Ana sa ran shugaba Trump zai yi jawabinsa ga 'yan kasar a wani muhimmin lokaci a yau, wanda za a watsa shi daga fadar gwamnatin Amurka ta White House. Jawabin zai gabaci wata ziyarar da shugaban na Amurka zai kai a kan iyakar kasar da Mexico a ranar Alhamis. Yanzu haka dai shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer sun kasa sun tsare za su mayar da martani da zaran shugaban na Amurka ya kammala jawabin nasa nan gaba a yau. Bayanai na ci gaba da ƙara bayyana dangane da yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar Gabon a ranar Litinin. Rahotanni sun ce wasu sojojin ƙasar ta Gabon uku ne suka karɓe ikon gidan talabijin ɗin ƙasar da sanyin safiyar Litinin da nufin yin juyin mulkin wanda bai yi nasara ba. Sun kuma bi wani tsari ne wanda aka saba amfani da shi a lokacin da sojoji za su yi juyin mulki a ƙasashen yammaci da tsakiyar Afirka. Masu juyin mulkin sun karanto wani jawabi kamar haka, suka ce ku tashi makwabtanku, ku kasance tsintsiya maɗaurinki ɗaya, ku ba zama a kan titina. Matasan sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin majalisar maido da martabar ƙasa sun ce ƙasar ta Gabon, wacce ke da arzikin man fetur amma har yanzu take cikin ƙangin talauci, ta rasa martabarta kamar yadda shugaban masu juyin mulkin ya faɗa a lokacin da suke jawabin da misalin ƙarfe 4 na safe a gogon yankin. Shugaban nasu, wanda aka bayyana sunansa a matsayin Lieutenant Kelly Ondo, ya kuma yi kira ga 'yan ƙasar da su tashi su riƙe makomarsu a hannunsu. Yana mai caccakar shugaba Ali Bongo, wanda ya fice daga ƙasar domin neman magani tun bayan da ya samu matsalar bugun zuciya a watan Oktoba. Amma zuwa ƙarfe 10 safe a gogon yankin, kamar yadda bayanai suka nuna, hukumomi suka fitar da sanarwar cewa al'amura sun daidaita a ƙasar, kuma har an kashe 2 daga cikin waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin, yayin da aka kama wasu da dama. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar Saudiya, wacce ta tsere zuwa ƙasar Thailand ta kuma kulla kanta a wani ɗakin otel da ke filin tashin jiragen ƙasar. Rahaf Muhammad Al-Qunun ta isa birnin Bangkok a ranar Asabar ɗin ta gabata a wani jirgi da ya taso daga Kuwaiti, bayan da ta tsere wa iyalanta, inda ta yi ikirarin cewa za a kashe ta idan ta koma gida. Lamarin matashiyar ya ja hankalin duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta, ta yi ta wallafa hotuna da rubutu kan halin da take ciki daga inda take ɓoye. Hakan ya janyo hankulan hukumomin kasar ta Thailand inda suka sauya shirin su na mayar da Rahab zuwa gida. Saurashed Hakpan shine shugaban hukumar shige da fice a kasar ta Thailand.
Today, UNHCR told me they will take 5 days to consider her asylum application and 5 days to make travel arrangements.
Yace a yau hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa min cewa zai ɗauki kwanaki 5 kafin su duba buƙatar da ta gabatar ta neman mafaka, sannan zai ɗauki wasu kwanaki 5 a yi shirye-shiryen tafiyarta. Tun bayan kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi, ƙasashen duniya suka ci gaba da sa ido kan ƙasar ta Saudiya akan abin da suke kira take haƙoƙin bil'adama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa China a wata ziyara aiki ta kwanaki 4 inda za su tattauna da takwarar aikinsa Xi Jinping, wani jirgin ƙasa na musamman da aka tanada dauke da Kim da matarsa Sol Ju tare da rakiyar wasu manyan jami'an gwamnati suka isa birnin na China wato Beijing a safiyar yau Talata.
Mahmud Lallo aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kodayake amurkushe yunkurin juyin mulki a ƙasar gaban, har yanzu duniya na ci gaba da yin Allah wadai da matakin da wasu sojojin ƙasar ta gaban suka ɗauka na ƙoƙarin mai gurbin gwamnatin da aka kafa a demokuraɗiyyance da tsarin kama karya na soji. Na baya-bayan nan na yin Allah wadai da wannan yunkurin shine shugaban ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka da kansa, wanda kuma shine shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari. Ga wakilin sashen Hausa a Abuja Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari yana cewar tilas ne al'ummar Gabon su fahimci muhimmancin demokuraɗiyya, kuma sojoji su yi wa tsarin mulki na ƙasar su biyayya. Wanda ke sha'awar shiga siyasa tilas ne ya aji kaki domin ya shiga siyasar idan yana son shi mulkin ƙasar ne. Amma maganar juyin mulki ba magana ce da ake sha'awar jinta ba a ƙasashen duniya a wannan zamanin. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ya rattaba ma wannan sanarwar hannu, ya yi min ƙarin bayani dangane da abin da ta kunsa.
A matsayinsa na shugaban kungiyar yammacin Afirka ECOWAS da ita kanta matsayinsa a nahiyar Afirka gaba daya, shugaban kasa ya bada sanarwa ta Allah wadai da wannan kokari da aka yi ta tun muke sababbiyar gwamnati ta Gabon. Domin wannan zamani ne na mulki na demokradiya, juyin mulki na soja ya haramta, duniya ma ba za ta karba ba.
A daidai lokacin da ake wannan tir da Allah wa daren, sai a duba kuma in ana taɓarawa a duba ta mabi sau, ba ha ganin abubuwan da waɗansu shugabannin Afirka suke na dawwama ko ƙoƙarin dawwama da kafa nasu ya nasu da zuri'arsu har abada shi ke sanya ana wannan yunkurin a kawo canji a cire su.
Yo, ai, rashin haƙuri ne da yake kawo wannan, saboda shi tsari na demokradiya a duk duniya, ai, shi ke gyara kansa, shi ke tsarkake kansa. In aka yi haƙuri shekara 4 ko wani 5 ma sun kai shi da tsawo, shi wanda kuka zaba din nan da ba kwa san sa, ai, zai sake dawo muku. In kuka yi kuskure kuka sake zaban sa, ya sake dawowa, za ku sake kuskure akan kuskure.
To, idan magudi ne da rashin gaskiya da karfin bindiga aka yi amfani wurin cin zaben, ba ha ganin ba demokradiya bace shi kanshi.
Eh, to, shine nake gaya maka, ita kanta demokradiyan tsarkake kanta da kanta take. In aka yi hakuri, yanzu wayanda muke kwaikwayo kamar kasashen Turai da abin sun fi shekara 200 suna irin wannan tsarin mulki. Saboda haka duk zabe idan ya zo, ayi kokari a ga cewa ya fi na baya kyau. Abin ana kyautata shi, ana kyautata shi har akai matsayin da zai zamana cewa ya tsarkaka, ya kyautata.
Yanzu akwai wani abu da ECOWAS ƙarƙashin shugaba Buhari za ta yi domin a zahiri a yi wani abu, ko na tura sojoji, ko na sa ido, ko na ba da wani wa'adi cewa lokaci kaza za a yi kaza, ko dai wani mataki da zai ƙarfafa cewa ba magana baki kaɗai ake ba har da iko za a yi na ƙarfi.
A yi, a inda abin ya ci nasara, to, da wannan matakai da kake magana za su iya biyowa baya. Amma su yanzu hukumomi na Gabon sun ba da sanarwar cewa komai ya lafa, ya daidaita a ƙasar su. To, sai a sa ido a gani.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, shina yin tsokaci dangane da sanarwar da shugaba Muhammadu Buhari ya bada na yin tir da Allah wadare da yunkurin juyin mulki da aka yi a ƙasar Gabon. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Afirka haka yake kuma a gaida Umar. Har yanzu muna Najeriya, inda hukumar zaben kasar INEC ta fitar da tartibin adadin waɗanda aka yi wa rijistar kada ƙuri'a. Ta ce a wannan karan adadin ya karu da kashi 18 cikin 100 sama da na zaben shekara 2015. Ta ce akalla 'yan Najeriya miliyan 84 ne suka yi rijista domin yin zaben, wanda za a yi a watan gobe. Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton da Fred Cooper ya rubuta a kai.
Yayin da yake bayyana waɗannan alƙaluma, shugaban hukumar zaben ta INEC Mahmud Yakubu ya kuma ɗago batun masu sayar da ƙuri'unsu, lamarin da ya kwatanta a matsayin abin damuwa. Amma ya zayyana wasu matakai da hukumar ta INEC ke shirin ɗauka, waɗanda suka haɗa da matsar da akwatunan ƙuri'u kusa da rumfar zaɓe, da haramta amfani da wayoyin salula da sauran na'urorin ɗaukan hoto a rumfunan na jefa ƙuri'a. Shugaban hukumar ta INEC har ila yau ya nuna damuwarsa kan yadda aka samu sabuwar dabara ta sayar da katin zaɓe, inda ya ce hukumarsu ta haɗa kai da jami'an tsaro domin ganin an yi maganin masu take dokokin zaɓe.
Mahmud Lalo da fassarar Fred Cooper kan masu rijistar kada ƙuri'a a Najeriya a zaben watan gobe. To, kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma, yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanun fara amfani da lambar shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya. Amma kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To, da alamar za mu fara ne daga Ibi. Wake kan layi daga Ibi?
Dan Juma mai gyaran agogo, mai gyaran rediyo daga Ibi.
To, muna jin ka Dan Juma.
To, alfanun katin zama ɗan ƙasa yana da amfani sosai.
Yawwa, Malam Dan Juma, ba katin zama ɗan ƙasa ba, lambar shaidar zama ɗan ƙasa. Wata lamba ce? Wata lamba ce za a riƙa baiwa 'yan Najeriya, wacce za a yi amfani da ita wajen tantance asalinka. Misali, idan aka tsaye da kai a mota da an makale lambar jikin wata na'ura, za ta faɗi komai dangane da kai, inda ka fito, adireshin ka, ko kai waye, shekarunka nawa da dai sauransu. To, menene alfanun wannan?
To, yana da amfani gaskiya dangane da yanayin rayuwarmu yadda ta kasance yanzu.
To, mun gode sosai Malam Dan Juma. Bari mu je mu Kaduna, garin gwamnati. Ke kan layi a Kaduna?
To, ni kuma nan sunana Abdullahi Musa Sojiji, wanda aka sani da Abdullahi Baban Yusuf ɗan Iyamuran Hausa, daga nan Baban Lallan Abba Plaza, kasuwar Birci, Kaduna, Najeriya.
To, uwa cikin Hausa, muna jin ka.
Wannan wato lamba ni ta ɓangare na ina ganin ai ci gaba ne. Kasashen da suka ci gaba, za ka ga cewa da yawa akwai lambobin da za a iya gane kowa, kuma tunani na hakan zai iya ɗan rage rashin tsaro a ƙasa Najeriya. So, sai dai kuma so da yawa za ka ga akwai abubuwa a Najeriya da za a kirkiro, a ƙarshe abin ba zai taɓa samun ido ba, ko in ce ba a samun abin da ake so a daidai lokacin da ake buƙata. Don haka, idan har za a yi, yana da kyau a tsaya a jajirce a yi shi da gaskiya, a kuma cire san rai akan abubuwan da za a yi.
To, mun gode sosai Yamurin Hausa daga Kaduna. Bari mu je Taraba. Wake kan layi a Taraba?
Ana magana da Mansur, makira da Mawala daga Taraba.
To, Mansur, muna jin ka.
Mun ga alfanun magana katin zaɓe da aka yi, shi ne ake magana
kai. Ba katin zaɓe ba. Wata lamba za a wata kowane ɗan Najeriya za a bashi lambarsa da ta bambanta da ta kowa, wacce za a yi amfani da ita wajen tantance ka, duk inda aka tsaye da kai a san asalinka, adireshinka, ina ka fito, ko kai waye, saboda matsalar tsaro da dai sauransu. Ina alfanun wannan?
A hakan na da kyau. Kamar yadda aka yi wannan ya nuna cewa su sun yi sabila da hakan na da kyau, na da alfanu.
To mun gode
da ku kai ka ne.
To mun gode sosai. Wato kowannin ku dai na la'akari da alfanun abun ta bangaren tsaro kenan da sauran su. Bari mu kada a Niger. Wake kan laye a Niger?
Adamu Yusuf Kwantagora.
To Adamu Yusuf muna jin ka.
Ni ana wa ra'ayi. Wannan abin da ake son ayi dai da alfanu.
Saboda
ni abin da naga ya kamata a je a karfafa masu unguwanni. A karfafa su a ba su darajar da ta dace, a ba su albashi. Shine zai kawo a samu sanin waye zai shigo daga ina ka zo. Sannan a samu cikakken zaman lafiya a Najeriya. Amma mutukar aka yi watsi da masu unguwanni, aka ce saboda doka a Najeriya kusan za a yi ta, amma aiwatar da ita shine matsala.
To mun gode.
To haka ni shawara na a karfafa masu unguwanni shine abin da zai kawo ci gaba.
To mun gode da wannan shawara taka. Bari mu kada kanan dabu wake kan laye a Kano.
Sunana Nura Mukaddas da ke Bataiya karamar hukumar Albasu ta jihar Kano.
To Nura, muna jinka.
Wannan na'ura idan dai aka tabbatar da ita to za mu amfane ta ta fuskar tsaro. Kuma inganta zamantakewa ta mutane.
Saboda me?
Dalili shine idan akan da ka ce na'urar nan idan aka kara ta jikin koda mota ce kuje ciki ko jikin mutum ne za ta bambance ko kuma tantance cewa wannan dan guri kaza ne ko kuma wannan za a tsaya daga guri kaza ne. To kaga wannan ya taimaka wa mutane kware da gaske ta fuskar tsaro.
La shakka dan Kano mun gode sosai. Bari mu je mu Taraba. Wake kala yi a Taraba? Taraba.
Sunana Yakubu Asaka daga kamar hukumar tsari jiya Sabani.
To muna jin ka Malam Yakubu.
Ni shawaran da na zai ce mata suka kuka tsaro gaskiya wata ta gaya domin kaga ga nan su kuma na su samu sauƙin waɗansu abubuwa na wanda ya shafi tsaro. Kaga ne ba ta yi wani matuƙar bincike na'urar zai iya ɗan taimaka musu.
To mun gode sosai da wannan bayani naka. Bari mu je mu Sakkwaton Shehu wake kan laye a Sakkwato.
Ibrahim Kalma Sigarba kana tare da Usman A Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Benji a jihar Sakkwaton Najeriya.
To Malam Usman muna jin ka.
To gaskiya wannan lambar da za a yi to da ita ta tantance ɗan ƙasa to sai mu ce tana da amfani sosai. To me dan mun kai la'akari ya ai daga cikin abin da ke kawo mana matsaloli a tarayyar Najeriya rashin samun takarda ko kuma wata lamba wadda za ta tantance wane da wane. To ko ban ci haka muna son su kansu don Allah a kamfanuka na sadarwa su ƙara ba da goyon baya a gace an haɗa wannan da layin mutum domin idan a tantance da shi ko da ina yake wannan magana kuma idan tana ba da goyon baya da wannan to insha Allah idan an kai haka to sai ka iska mai rahin ka almaci garba ana samun sauƙin waɗanda abubuwa da ke faruwa na sata al'umma da kuma kai hare-hare da sauransu. Da fatan Allah ya sa wannan abin ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Nagode.
To mun gode sosai mu ma. Bari mu sake koma Bauchi Yakubu wake kan laye a Bauchi.
Malam Ibrahim barka da aiki.
Barka da warhaka.
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jinka.
To lallai wannan samar da numba yana da matukar amfani ma kowane dan Najeriya. Duba da yadda ake fama da sha'ani irin na tsaro. To a tabbatar kuma an samu ta sannan abin ya daure a samar ma kowa wannan numba saboda yanayin tsaro. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi.
Malam Ayuba mun gode mu ma. Bari mu sake komawa Kaduna amma can birnin Gwari. Wake kan laye a birnin Gwari.
Assalamu alaikum. Sunan Dayyabu Sani Dayyabu.
To
wannan sai da Mariyu ta nuno ne.
Malam Dayyabu muna jin ka.
Dan wato gaskiya zai alfanu ga ma'aikata, ga matafiya da yan kasuwa. Sannan kuma ina ganin sauran zai zama kaman ba zai amfani ba domin an ci ayi ta bangaren tsaro. Ba zai wani mahimmanci saboda abubuwa da dama an yi su bai amfana ba.
Me yasa kace ba zai yi amfani ba ta bangaren tsaro alhalin ku da an sa lambar cikin na'ura za ta bayyana ka komai dinka in kai ƙarya za a gane?
To ga layin waya nan yanzu ina kiran waya da kai yanzu an yi su da dama na bogi ko suna amfani a Najeriya.
To mun gode. Bari mu sake kaɗa a Bauchi. Wake kan laye a Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abdullahi Yahaya daga Bauchi daga Gokudobo gama local government.
To Malam Abdullahi muna jinka.
To mun da ra'ayin fatan mu dai Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya cikin wannan kasa ta mu sai dai mu dage da addu'a duk irin wani abubuwa dai ba abin da mutum zai fiye da addu'a Allah ya saular da kasar mu lafiya.
Lalle kan addu'a ita ce babbar lamba. Bari mu sake kada sakwatan shehuwa ke kalla sakwato.
Assalamu alaikum. Mai magana Kabiru Abubakar kuna ne ke shagarar local government Sokoto ta tarayyar Najeriya.
To Malam Kabiru muna jinka.
To gaskiya ina goyon bayan wannan mataki wanda yake amma sai an samu cikakken lokacin da za a wayar da al'umma kai game da irin wannan dabaru ba shakka zai taimaka wajen inganta tsaro. Amma ta yaya ne za a yi su waɗannan da suka shaƙi rashin son zaman lafiya ko kuma son ta'addanci da dai sauransu za a iya gano su har a yi mutuwar ganin ba? Saboda haka abu ne mai sarƙaƙiya da fatan za a tashi lafiya. Mai magana ka zuwa baka ɓura yaƙi shagarar local government ta kuta suke tare
da
Najeriya.
To mun gode da daga Sokoto bari mu koma Bauchi Yakubu ke kalla a Bauchi.
Wannan Musa Nasiru ne daga Azare.
To ɗan Azare muna jinka.
Wato wannan na'ura da aka kirkiro ta. Wato gaskiya abu ne mai kyau. Kuma in dai za a bi ta tsakani da Allah. To za ta magance tsaro. Kuma su ainihin hukumomi ya kamata a inganta masu unguwanni. In aka inganta su cikin ikon Allah za mu samu karfafan tsaro ne kyau wanda wasu abubuwa da yawa ba su faɗa a kasan nan ba insha Allah. Musa Nasir daga Azare.
To mun gode daga Bauchi bari mu je mu Kebbi. Wake kalla ya Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To sunana dan Asabe mai fata ya wuri.
Muna jin ka dan Asabe.
To ina goyon bayan wannan mataki da gwamnatin Najeriya za ta dauka na kowane dan kasa a bashi lamba ya rike a hannunsa. Idan muka fuskanci irin matsalolin da ake fama da su a kasan nan ta bangaren tsaro. Sannan bayan bangaren tsaro yanzu idan ka shiga mota daga Yauri kace zaka je Kaduna tun daga binnin gwari ina tabbata maka gaskiya duk da ni dai ina so in yi amfani da wannan dama in kira ga commissioner ɗin sanda na Kaduna Ahmad Abdulrahman a gaskiya jami'an tsaron da ke wannan hanya wallahi tallahi suna abubuwan da tace ba gaba.
To mun gode sosai su ma a ba su lamba kenan. To bari mu je mu Abuja. Wake kan laye Abuja.
Assalamu alaikum. Kuna magana da Lawal Ahmad Daura mazaunin Abuja Kwabo insha Allah.
To ma Lawal muna jin ka.
Wato ni abinda nake gani a nau shawarin nake tunani kafin Najeriya ta fara kirkiro wannan number akwai kasar da ta fara kirkirowa ne?
Akwai kamar Amurka da Burtaniya da Indiya da sauran kasashe duk suna amfani da lambar da an rubuta ta cikin wata na'ura sai ta bayyana ka ta faɗi komai in kai ƙarya za a gane in kai gaskiya za a gane ko kai waye za a san ka.
To matsalar mu Najeriya duk abin da aka kirkiro shi da farko yana da abin nan yana da mahimmanci amma da ya dan fara tafiya sai a gurɓata shi a maida shi a matsayin siyasa kuma.
Lambar in aka baka ita ta kasance taka har abada ba a canza ta lambar ka ce da an sa ta kai din ne duk bayanin ka zai fito.
To Allah ya zaba mana mafi alkhairi. Allah tabbatar da alkhairi a cikin al'amar.
To mun gode daga Abuja bari mu sake kadawa Kaduna. Wake kalla a Kaduna.
Sunana yawo Sulaiman Madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna.
To Malam Yakubu muna jin ka.
To gaskiya wannan abin ci gaba ne kwarai da gaske kuma ya kamata gwamnati.
To kana bayani mai kyau kuma sai layin kai katsi amma dai mun gode sosai kuma mun gode wa kowannen ku da ya bada gudunmuwarsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin da gasar kokowar gargajiya karo na 40 da aka kammala a ranar Alhamis din da ta gabata a garin Tilaberi. inda aka shafe kwanaki 10 ana kecere ni tsakanin karti kimanin 80 da nufin karfafa dankon zumunta a tsakanin al'ummomin wannan kasa. A bana yan kokowar Dosa ne suka bi da maza, inda zakaran jihar Isaka ya lashe takobi, yayin da dan Galadimansa da na uku da na hudu dukkan su yan jihar Dosa ne. Abin da yasa aka shirya wa tawagar yan kokowar wani kasaitaccen tarbe. Shugaban karamar hukumar Gaya Hamid Jauga na kan gaban waɗanda suka yi lale marhaban ga tawagar ta ƴan wasa.
Isa kan kokarin da sun kai sun kawo muna takobi, kuma sun zama na biyu na uku har na hudu. Abu ne da ba a taba samu shi wannan ba shikin kokowa. Mun yi kira ga mutanen Gaya su hita da himma mu tarbe su, mu nuna musu farin cikin mu. Lalle ko mutanen Gaya sun ji wannan kira, su yi hita da basu taba yi ba.
A fannin kwallon kafa kuwa, yanzu haka mahukunta a jamhuriyar Nijar sun da kofa ga shirye-shiryen gasar cin kofin matasan Afirka ƴan ƙasa da shekaru 20 da ake sa ran farawa ranar 2 ga watan Fabrairu da ke tafe a filayen wasan Yamai da Maradi. Kasashe 8 ne ke cikin wannan gasa, inda Nijar, Najeriya, Burundi da Afirka ta Kudu ke rukunin A, yayin da Ghana da Mali da Burkina Faso da Senegal ke rukunin B. Alhaji Sani Ibrahim Otis shine mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta FENIFOOT.
Kamar yadda ka sani ne, ƴan CAF sun zo ko su biyu ko su uku suna binciken mu, suna diba yaya aikin yake tafiya, kuma sun ba mu tabbatar da cewa in Allah ya yarda za a yi wannan wasa February. Ka san tun lokacin wancan tsohon shugaba na CAF Isa Hayatu da ya zo Niger, shugaban ƙasar Niger da kanshi ya tambaya bacci mun yi wasa na ƴan ƙasa da shekara 15, ya tambaya in an bashi wani wasa kuma na gaba. Isa ya tura alƙawarin zai ba Niger. Ahmad Ahmed ya zo kuma kwa aka tabbatar da wani abun. Shugaban ƙasa shi ya rike alƙawari, shi ya tambaya aka ba mu, to in Allah ya so ya yarda zan yi wannan wasa.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi ta talabijin ga Amurkawa, inda zai yi kokarin ganin ya ganar da su cewa za a iya fuskantar mawuyacin hali tare da babbar barazanar tsaro a iyakar da ke kudancin ƙasar da Mexico, muddin ba a gina katangar da za ta daƙile kurarar bakin haure zuwa cikin Amurkan ba. Wannan bukata ta shugaba Trump ta haifar da takaddama da ta sa aka shiga yini na 18 a yau da dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin. Ana sa ran shugaba Trump zai yi jawabin nasa ne ga 'yan kasar a wani muhimmin lokaci a yau, wanda za a watsa shi daga fadar gwamnatin Amurka ta White House. Yanzu haka dai shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer sun kasa sun tsare za su mai da martani da zaran shugaban na Amurka ya kammala jawabin nasa nan gaba a yau. Bayanin na cigaba da ƙara bayyana dangane da yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar Gabon a ranar Litinin. Rotanni sun ce wasu sojojin kasar ta Gabon ne uku ne suka karbe ikon gidan talabijin din kasar da sanyin safiyar Litinin da nufin yin juyin mulki wanda bai nasara ba. Sun kuma bi wani tsari ne irin wanda aka saba amfani da shi a duk lokacin da sojoji za su yi juyin mulki a kasashen yammaci da tsakiyar Afirka. Masu juyin mulkin sun karanto wani jawabi kamar haka: ku tashi makwabtanku, ku kasance tsintsiya maɗaurin ke ɗaya, ku ba zama akan titina. Matasan sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin majalisar maido da martabar ƙasa sun ce ƙasar ta Gabon, wacce ke da arzikin man fetur amma har yanzu take cikin ƙangin talauci, ta rasa martabarta. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa China a wata ziyara aiki ta kwanaki hudu, inda za su tattauna da takwarar aikinsa Xi Jinping. Wani jirgin ƙasa na musamman da aka tanada ne ya ɗauki Kim da matarsa Sol Jo tare da rakiyar wasu manyan jami'an gwamnatinsa.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin in salama da ku, ina miƙa ta'aziyyata ga ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya ɗin jishiyar Kaduna saboda rasuwar da daddan ma'aikacin sakatariyarta Malam Hamisu Ado a yau ɗin nan Talata. Allah ya ji kansa da rahama, ya kuma ba da iyalinsa haƙurin jure wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto na labaran duniya, da Julie da ya subscription wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin Misha Jibonski, ni Ibrahim Kaɗa Masu Yarba ke cewa sai gobe.